This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariya. Aisha Mu'azu ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na rana yau Litinin 12 ga watan Fabrairun 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai.
To hukumomi a Kamaru sun ce akalla mutum guda ya rasa ransa sannan dozin da dama sun jikkata ciki har da kananan yara bayan wata fashewa da ta auku a yankin renon Ingila da ke arewa maso yammacin kasar. Yayin da wata kotun ɗaukaka ƙara a Netherlands ta ba gwamnatin ƙasar umarni a yau Litinin kanta dakatar da aika jirage yakin sama kira F-35 zuwa Isra'ila. Za ku ji cewa wani ɗalibi da bai kammala karatun sakandare ba a Malawi ya kirkiri wata na'ura da ke samarwa da unguwarsu wutar lantarki ta hanyar amfani da iska maimakon man fetur.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma za a ji cewa shugaban mulkin sojin jamhuriyar Niger ya jaddada matakin ficewar kasar daga kungiyar ECOWAS ko kuma sai dai yawo domin
wanda ke yi ma barazanar kama yaki bai kamata ba mu bari ɗan ƙasar mu su kwana su tashi cikin barazana wannan kadai ya isa mu bar wagga kungiya.
Muna da ƙarin bayani a cikin shirin. Sannan za a ji ra'ayin wasu mazauna ƙasar Ghana a game da shan kayi da kungiyar Super Eagles ta yi a hannun mai masaukin baki Ivory Coast a gasar wasan cin kofin Afirka AFCON.
Gaskiya ban ji daɗi ba. Duk iyawarka za a iya nasara a kanka, kuma duk rashin iyawarka kai ma kuma za ka iya nasara a kan wani. Ka san abin da kake so, kuma Allah ya fi jarraba ka a kai.
Sai kuma shirin ilimi garkuwar ɗan adam na Babangida Jibril, wanda a wannan makon shirin ya yi nazari a kan tasirin da yawan kuɗaɗen da 'yan Najeriya suke kashewa a ƙasashen ƙetare wajen ƙaro ilimi. To amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan, za mu fara da shan kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Hukumomi a Kamaru sun ce akalla mutum guda ya rasa ransa sannan wasu dozin da dama sun jikkata ciki har da kananan yara bayan wata fashewa da ta auku a yankin renon Ingila da ke arewa maso yammacin kasar. Fashewar wacce ta auku a ranar Lahadi ta faru ne yayin da ake bikin ranar yara a yankin Nkambe. Kamaru ta shafa ma da har-haren 'yan awari waɗanda suka salwantar da rayukan fararen hula da dama a 'yan makonnin da suka gabata. A shekarar 2016 rikicin na 'yan aware ya barke sanadiyar boron da bangaren ya yi kan yadda ake fifita yankin renon Faransa masu rinjaye a kasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da mutum 6,000 sun mutu sanadiyar rikicin, wanda har ila yau ya shafi karatun yara sama da 6,000. Isra'ila ta kai wasu hare-haren sama a kudancin yankin Rafa waɗanda suka halaka akalla mutum 67 a cewar ma'aikatar lafiya ta yankin Gaza. Yankin da ke dauke da akalla fararen hula miliyan 1.4 waɗanda suka tsere wa yakin. Mazauna yankin na Rafa sun ce sun ji tashin bama-bamai yayin da hare-haren na Isra'ila suka rika fadawa kan gidaje da masallatai. Isra'ila ta ce hare-haren da ta kai sun kaikaici wasu wurare ne a yankin na Rafa, yayin wani sabame da ta kai na kubutar da wasu Yahudawa biyu da Hamas ke garkuwa da su.
The Israeli military extracted the captives under fire in a dramatic raid after soldiers stormed.
Wakilar kamfanin dallancin labarai ta AP ta ce dakarun na Isra'ila sun kubutar da mutanen ne yayin wani samami mai sarƙaƙiya a wani gini mai cike da tsaro. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yaba da samamin da dakarunsa suka kai, yana mai cewa ƙasarsa ba za ta bari wata dama ta kubuce mata ba wajen ceto 'yan ƙasarsa. Halin da ake ciki kuma, wata kotun ɗaukaka ƙara a Netherlands ta ba gwamnatin ƙasar umarni a yau Litinin kanta dakatar da aika jirage na yakin sama kirar F-35 zuwa Isra'ila. Matakin na zuwa ne bayan da wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka nuna damuwa kan hare-haren da Isra'ila ke kaiwa a yankin na Gaza. Ita dai Isra'ila ta musanta aikata laifukan yaƙi a yankin, inda ta kaddamar da hare-hare akan ƙungiyar Hamas bayan harin da ta kai a yankinta a watan Oktoba da ya halaka mutum 1,200. Isra'ila ta halaka sama da Falastinawa 28,300 a cewar ma'aikatar lafiya ta yankin Gaza tun bayan barkewar yakin. Kotun ta ƙasar Netherlands ta ce ya zama wajibi gwamnati ta bi wannan umarni cikin kwanaki 7, ko da yake akwai kofar da gwamnatin za ta iya ɗaukaka ƙara. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Nan ba da jimawa ba Mahmud zai karanto mana sauran labaran amma dai yanzu zamu bude taskar rahotanninmu daga Jamhuriyar Niger. Shugaban gwamnatin mulkin sojan Niger ya jaddada cewa bakin alkalami ya bushe dangane da matakin ficewar kasar Mali da Burkina Faso da kuma Niger daga kungiyar ECOWAS wato sai da yawo. A bayani da ya ta kafar talabijin na kasar Janar Abdulrahman Tani ya bayyana cewa kasashen uku sun kaddamar da yunkurin samar da takardun kuɗi sabanin wanda ake amfani da shi yanzu da nufin yanke igiyar da Faransa ke amfani da ita dan ci gaba da mulkin mallaka. Saboda haka lokaci na nan tafi da za su fice daga kungiyar kawancin kuɗaɗe. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulemani Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Janar Abdulrahman Tani a hirarsa ta sama da awa guda da 'yan jaridar kafafen gwamnatin Niger ya ɗauki lokaci mai tsawo yana tarihin kafuwar sai da yawo da ainihin makasudin kafata kafin ya kai ga fayyace dalilan da ya sa Niger haɗa kai da Burkina Faso da Mali don ficewa daga sahun mambobin kungiyar.
Wanda ke yi ma barazanar kama yaƙi bai kamata ba mu bari 'yan ƙasarmu su kwana su tashi cikin barazana. Wannan kadai ya isa mu bar wagga kungiya don muna cikinta. An hana abinci ya shigo, an kace muna wuta, an hana magani ya fito, an hana kuɗin na Niger mu yi unhwani da shi.
Yana mai dora alhakin dambarwar da ke tsakanin kasashen uku da a ɗaya gefe ECOWAS a wuyan wasu shugabannin da ya kira 'yan amshin shatan Faransa.
In ka ɗauki Tinubu, ribin ya kai Faransa ita ta bashi iko. Bai wakala ga Allah ba ya san 'yan Najeriya su sun ka bashi iko. Sai ya didi, sai ya gallaza mu Niger, ya bi umurnin Faransa, sa'annan zai samu ya zamna cikin karagashi. In ka ɗauki talon, ribin ya kai Faransa za ta kama mishi ya samu wa'adi na uku. Watara shi ma da ya shiga wannan duka zubin guda ne. Na hudu ake so koko a jaro dan amsa shata a azabi sakarada. Makisan shi na hudu shi a maharin wannan furjin Musa da kaga waɗannan shugabanni ke yi ma ƙasar mu Niger.
Shugaban majalisar CNSP ya jaddada cewa bakin alkalami ya bushe game da ficewar kasashen IOS daga ECOWAS.
Ta sai illa masha Allah, babu zancen koma baya. Shi ta abin da ya ci gaba insha Allah, kuma bamu da jikara ga abin da zai biyo a baya.
Yana mai zargin Faransa da shirya wata makarkashiya da zammar haddasa fitina a Niger.
Benin daga iyakanmu da su da Najeriya ya kai Dubulve, ya kai Tenjari can inda suke da iyaka da Togo, iyaka da mu da 'yan ƙasar Burkina. Duka Faransa suna da bazi-bazi cikin waɗannan jahohi. Akwai waɗanda mun ka kora da nan kawai da sun ka kai bisa teku kewaya sun kai sun ka komo Benin. Najeriya haka tun daga Dak sai ka zo Kebbi, Faransa na nan tana zamnawa ciki. Ka ɗauka Lake Chad, Faransa na ciki iyakanmu sai ta je gari. Suna biɗar su haƙa muna tashin hankali.
Shugaban gwamnatin mulkin sojan ya sanar cewa akwai yiwuwar Niger da Mali da Burkina Faso su fice daga ƙungiyar ƙasashe masu amfani da kuɗaɗen sefa wato IOMUWA bayan kammala wani shirin da ke gabansu a yanzu haka.
Harkar kuɗi lokaci ne insha Allah. Ƙwararri suna ga aiki. Radda sakamako ya kai, kowa zai ganin sakamako insha Allah.
Waɗannan bayanai na Janar Abdulrahman Tani na fitowa bainar jama'a ne a wani lokacin da wasu majiyoyi ke cewa shugaban riƙon ƙungiyar sai da yawo shugaban tarayyar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya umarci wata tawaga domin zuwa bikon ƙasashen Niger, Burkina Faso da Mali su dawo gida. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Barma da wannan rahoto. Sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC kai tsaye. Ga kashin labarai na biyu.
To dakarun Ukraine sun faɗa a yau Litinin cewa Rasha ta kai wani hari cikin dare da jirage mara matuƙa 17 haɗe da wasu makamai masu linzami. Dakarun saman Ukraine sun ce sun harbo 14 daga cikin jiragen mara matuƙa ƙirar Iran da kuma wani makami mai linzami guda ɗaya. Lamarin ya faru ne a wasu yankunan Ukraine da ake kira Kamenchensky, Vyshisya, Kirovohrad da sauransu. Gwamnan daya daga cikin yankunan ya bada rahoton cewa wata wuta da ta tashi a yankin sa na da alaka da har-haren da Rasha ta kai. Wani dalibi da bai kammala karatun sakandare ba a kasar Malawi ya kirkiri wata na'ura da ke samar wa da ungosu wutar lantarki ta hanyar amfani da iska maimakon man fetur. Ernest Andrew ya ce ya kirkiri wannan fasaha ce da zumar rage yawan kudaden da mutanen ungosu ke kashewa wajen sayan batiran torchlight. Andrew mai shekaru 18 wanda bai kammala karatun sakandare ba ya fice daga makaranta. Ya ce generator nasa na iya ba da wuta mai karfin wutar da ya kai 1000 inda yanzu haka yake iya ba gidaje 9 wutar lantarki daga wata transformer da ya kirkira. Ali Katumba kwararre ne a fannin samar da wutar lantarki a kasar ta Malawi.
What type of air is he using? We don't know. What air is doing to produce the power? We don't know.
Ya ce abinda ba mu sani ba shine shin wace irin iska yake amfani da ita. Ya ki ya fada ya kamata mu sani ko don a taimaka masa. Wasu dai na ganin Andrew ya ki ya fadi yadda yake samar da wutar lantarki ne da gangan gudun kada a sace masa fasaha.
Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahoton mu na biyu wanda zai kai mu kasar Ghana. Inda wasu al'ummomin kasashen Afirka ta yamma mazauna Ghana suka bayyana ra'ayoyinsu a game da rashin nasarar da tawagar Super Eagles ta Najeriya ta yi a wato wasan karshe da ta buga da tawagar Cote d'Ivoire a gasar cin kofin nahiyar Afirka da aka kammala jiya Lahadi. Inda wasu suka danganta rashin nasarar Najeriya da rashin sa'a lura da karfin tawagar 'yan wasan Najeriya a gasar, inda wasu kuma suka ce tarihi ne ya maimaita kansa. Wakilin muryar Amurka a Kumasi Hamza Adams na dauke da karin bayani cikin wannan rahoton da ya hada mana.
Muhammad Suraju, gaskiya ban ji dadi ba. Duk iyawarka za a iya nasara a kanka, kuma duk rashin iyawarka kai ma kuma za ka iya nasara a kan wani. Ka san abin da kake so kuma Allah ya fi jarraba ka kai. Ko ba haka ba? To ta iyawa wannan jarrabawa ne kuma ta iyawa nan gaba kila mu kuma mu nasara a wani bangara. Amma saboda ka san duk mutumin da yake kishi da kasar sa, to dole ne ya fatan kasar sa ta samu nasara.
Sunana Ma'azu Isa, ni dan Niger na cikin region Kintawa. Kallon Cote d'Ivoire dai da bun gashi dai za a ce dai da an yi dai da an kare lafiya dai, ka san komi mutane suna da wanda ke da rabo kai shine ke samu. Amma mu farko muna bayan Najeriya tunda dai abun gashi. Amma tunda dai sa'an su ne dai su Cote d'Ivoire. Allah ya ba sa'a kuma da an kai ta lafiya an ka kare shine muke fatan alheri.
Tsokacin wasu al'umman Najeriya da Niger mazauna Ghana kenan bayan da Cote d'Ivoire ta duke tawagar Super Eagles na tarihin Najeriya da ci 2-1 a wasan karshe a gasar cin kofin nahiyar Afirka da aka kammala a jiya Lahadi. Najeriya ce ta fara zura kullo a ragar Cote d'Ivoire wa mai masaukar baki tun a minti na 38 ta hannun captain din ta William Chustekon. Inda daga bisani Cote d'Ivoire ta farke har ma ta yi nasara akan Najeriya. Kafin fara wasan dai an yi wa Najeriya sammanin nasarar lashe karawar lura da yadda ta lallasa Ivory Coast a haduwar ta farko yayin wasannin rukuni, amma ko hakan bai tabbata ba. Ibrahim Mudibu mai sharhi kan harkar kullo a Ghana ya ce ko shakka babu tarihi ne maimaita kansa, amma Najeriya sai ita ke kan gaba wajen yin nasara.
Cote d'Ivoire sun zo da sa'a ne, sun ka duba wanda ya qualify da 3 points cikin ballo duka. Misali Argentina sun yi irin haka nan, sannan kuma ya sunan shi Portugal su ma sun yi haka nan. Cisa da abin ya zo ma Cote d'Ivoire shi na ce kai kan ce history fa ina iya maimaita kansa. Cisa abin da Cote d'Ivoire suka samun ga sun ya su dauki kafin nan. Alhalin Najeriya an ka duba conceding su goals su duka su samu 2 goals kawai ne, saboda defense su yana da karfi. Cisa ballon nan duka matatara, kana sani sa'an nan dama da rago duka yana kan Cote d'Ivoire ne.
Sai dai banda nishadi da aka samu yayin kallon wasan, masu sharhi na ganin wasa na kullo na da gudunmuwa da zai bayar wajen tabbatar da haɗin kan al'umman tarayyar Najeriya, inji Ibrahim Mudibu.
Tabbacin kwallo a Najeriya ko kwallo yana hada zumunci. A nan ga inda muke duban ball, kaman naga ɗan Najeriya da na sani dai masu kawo huluna da wayansu kayyuka haka na riguna dai, sa'annan da Ibo da ke amfani da na phone mobile phone da ababa sun hadu su duka sun mara ma kasar su baya
Nigeria mai tarihin lashe kofin Afcon har su uku wannan ne karo na 8 da ta kai wasa na karshe na gasar kuma karo na 5 da take shan kai ita kuwa Ivory Coast ta shiga sahun kasashen Kamaru da Masar waɗanda ke da tarihin daukar nauyin gasar da kuma lashe kofin a lokaci guda Hamza Adamu muryar Amerika daga Kumasi Ghana
a gaida Hamza to kada fa a sha'affa san muryar Amerika ake saurare daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 sannan a duk sa'ar da ake so ana iya zuwa shafin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 10:15 na safe ga shirin mu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
kan hakika ba da tangar da ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam a cikin shirin namu na yau gwamnatin babban bankin tarayyar Najeriya ya bayyana cewa daga shekara ta 2010 zuwa 2020 'yan Najeriya sun kashe zunzurutun kudi har fiye da dalar Amurka biliyan 28 domin yin karatu a kasashen ketare abinda kuma gwamnatin babban bankin Mr. Olayemi Kadoson ya alakanta da haifar da karancin dalar Amurka da yanzu haka Najeriya ke fuskanta to ko 'yan Najeriya suka ji game da wannan hasashe ko bayanai da ya fito daga gwamnatin babban bankin Najeriya kuma ta za a taimaka wajen kawo karshen fita da 'yan Najeriya ke yi zuwa kasashen ketare domin karatu tambayar kenan da naiwa Dr. Abubakar Yankuzo shugaban sashen ilimin kimiyya na Jami'ar Kimiyya da Fasaha da Kimiyya ta Jihar Niger.
Idan har shi babban gwamna na bankin Najeriya zai ce wato ainihin harkar tabarbarewar naira na da alaka da kudaden da dalibai suke nema a waje waɗanda suke karatu ne kasashen waje. To wannan kaga abin tambaya a nan shine to me abin yi? Shi za a tambaye shi me ya kamata a yi a hana su ko kuwa da irin karatu suke yi ko kuwa saboda a da a nan kasar Najeriya akwai ɗaliban su ma wasu kasashe da dama da suke zuwa su yi karatu a nan foreign students kamar yanda kasancewa kasashe daban-daban su kan kai ɗaliban su dama su je su karanto musamman wani abu wanda kila a kasar su abinda suke da shi bai kai wanda yake wancan wurin kwarewa ko kuma a ce ma wato ainihin abin da shafi hadaka na wato ainihin bincike to amma yanzu jami'o'in Najeriya sun kai ga marhalar da kalla ne zaka je kaga jami'o'in nan da ɗalibai na kasashen waje amma na 'yan Najeriya musamman waɗanda suke da hali ko waɗanda suke da wato ainihin wani dai wato gata gwamnati da yawa ƴaƴan su tura su suke su je wancan kasashen su je su karatu kuma in sun je wannan kasashen wani abun mamaki ma sai ga me suke karantowa da babu a wannan kasar da in an inganta wato ainihin jami'o'in nan ba za a iya karantarwa ba saboda haka jami'o'in ne na nan Najeriya an kyare su suna wato ƙara rushewa in ka shiga cikin jami'o'i kusan kashi 90 da wani abu na waɗanda suke karantarwa daga professorship su har ƙasa a takure ake karantarwa ba daɗi ana dai daurewa ne saboda ba abin da za a yi da kaje ka za ka ji an takura su albashi dama an hada su albashin wajen watanni nawa sannan yanzu kuɗin da ake ba su a tsuntsunka kuɗin sannan ba za a bayar da ya dace ba sannan ga abubuwa na wulaƙanci daban-daban waɗanda malaman jami'o'i suke fuskanta a takure a rashi kaje abin zai baka mamaki kaje professorship da yawa yanzu haka a cikin jami'o'i har ta rike motar su rike mota don su je wurin aiki su je su dawo da dama ba sa iya yi to kaga yanzu a harkar ilimi ya bunƙasa kuma in wannan yana da alaka yasa yaran masu hali duk suna barin kasar suna tafiya kasashen waje kaga ya nuna cewa kasar su ta rushe kenan harkar ilimi ya rushe wannan ko babban abin takeici ne saboda haka abin yi shine gwamnati ta sake wayewayowa ta dawo ta kalli harkar ilimi tun daga primary har zuwa secondary har zuwa jami'a wannan shine abin da ya kamata a yi idan kuma aka yi haka to wannan shine da Allah zai iya taimakawa in ma dalibai suna zuwa waje su yi karatu to suna zuwa waje su karanto wani abu ne na skills waɗanda zai taimaka su zo su ƙara bunƙasa tattalin arzikin ƙasa din amma jami'o'in ƙasar ma su ma sun isa sun tsaya da ƙafansu Allah ta'ala kuma ya sa mu dace wannan akwai abin takeici kwarai dangane da hanzari da wayoyi ɗan mutanen gwamnati suke bayarwa alhali kuma matsalar ta haifu ne saboda ire-iren policies yanda ake tafiyar da harkokin wannan ƙasa musamman akan abin da ya shafi ilimi
Dr. Dauda Muhammad Kwantagora wani masanin tattalin arziki ne da saka jari a Najeriya kuma ya mun karin haske game da alfanu ko rashin alfanun wannan mataki na gwamnatin babban bankin Najeriya na fitar da kudade domin yin karatu a kasashen ketaren
watan yana da alfanu amma kuma matsalan da yake kawo wa tattalin arzikin kasa ko kuma kudin musayan kasa shine na kamar rage darajar ta idan kowa ya ce sai ya fita kasan waje kaga su mafi akasari wayannan kasashe na waje din ba da kudin Najeriya suke amfani ba kuma mafi akasarin kasashe zaka gani ana fita a je neman ilimi amma mafi akasari ilimin da za a nema sai wanda ba za a iya samu shi bane a cikin gida kamar a cikin gida Najeriya ko kuma wasu kasashe na nan Afrika wayanda muke da alaka da su wayanda yake yana da saukin tafiyarwa to amma sai kaga mu kasan mu ta nan Najeriya kowa zaka gani duk wanda ya samu dama zaka ga cewa yana so ya kai dan shi kasan waje kuma wannan kasan waje din yana da bukatun kudaden musamman dala wanda yake amfani da ita wannan kuma za ka ga cewa yana kawo nakasu akan kudin musaya ko kuma darajar kudin kasan to kamar yanda ka sani ba za a hana kowa fita zuwa neman ma ilimin kasan waje din wanda yake da hali ya kai dan shi ko kuma shi da kansa ya je karatun kaga gwamnati ba za ta ce ta hana ba to amma dai yana da kyau ya zama na kasa ta tantance wani ilimi ne yake da amfani da zai gaggawan kawo ci gaban kasan kamar kaga misali a da can baya muna da gibi akan harkokin musamman na harkan na'ura mai kwakwalwa da kuma harkan nan na wanda ake kira na yanan gizo zaka ga da muna da wannan gibi to amma za ga bayan yan shekaru in Najeriya da yawa sun zo sun shahara a wannan wuri kuma idan ka dubi irin yawan jami'o'in da muke da su ga sunan da ake ta budewa to kamata a ce wasu fannoni na ilimi da ake zuwa neman kasan waje ya kamata a ce yanzu zamu iya samar da shi a nan cikin gida wanda samar da shi cikin gida din kaga zai ma shi mai neman arha kuma zai ma kasan taimako din saboda ba za a bukaci amfani da kudin musaya ba to kaga irin wannan kaga ana kira ga masu hannu da shuni ko kamfanoni kulle yanda muke cewa gwamnati ke kokari ta haɓaka abubuwan more rayuwa musamman wutar lantarki da hanyoyi da kuma harkan ilimi din zai yi amfani kuma zai taimaka ma tattalin arzikin kasan amma a yanzu idan aka bar shekara zube kowane irin ilimi da wanda za a iya samu a gida da wanda ba za a iya samu ba sai an fita waje saboda matsaloli da yema sashen ilimin tarnaki na kaman yajin aiki da sauransu wanda kuma komai na da ka'ida mutum na da yaro yana son ya ga kokari ya kammala karatun shi akan lokaci ya nemi aiki ya taimaka ma rayuwa da kasa to amma idan gwamnati da masu hannu da shuni aka yi kokari aka inganta wannan wuraren karatu namu to wannan zai taimaka ma tattalin arziki musamman kudaden musayan mu
To serve our fatherland with love and solidarity.
Wasu yara yan makarantar primary kenan ke rera taken Najeriya makon da ya gabata ne dai shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya umarci yan Najeriya musamman ma dai manyan jami'an gwamnati da su kasance masu rera taken Najeriya da kuma daukar alkawari na yin biyayya ga Najeriya bilhaki da gaskiya a duk lokacin da aka je wajen bukuna da ya shafi gwamnatin tarayyar kasar daukar wannan mataki dai inji shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu shine domin da kuma sashen zayen Najeriya irin haƙƙin da ya rataya kansu da kasancewa 'yan ƙasa na gari masu kishin ƙasa wanda suka yi alƙawarin kare muradun Najeriya a ko'ina suka samu kansu to ko menene alfanun rera taken Najeriya shin da gaske zai tabbatar da da'a da kuma kishin ƙasa kamar da ake yanzu a tarayyar Najeriya tambayar kenan da na yi wa wasu 'yan Najeriya
to wannan national item da ya kamata ya ce shugaba ya ce ayi wannan ba shi ba ne inda ma ko program ne za a yi haka ai komai ana yi da addu'a ne ba wai da national item ba addu'a an ka fara da komai ya fi muhimmanci ya za a fara national item kai da musulunci ko kristanci su ma za su yi addu'a komai aka fara da addu'a za a samu nasara abu amma fara abu da national item abin nan bai dace ba ya kamata
amma yana batun ai kishin kasa ne
ya batun kishin kasa wannan ba batun kishin kasa ba ne wagatar yunwa za a ji da shi ko ta national item ne yake kawo mana ba abin da yake kawo kawo mana, amma illa sai dai a lokaci da ya gabata can baya ne ake ba wayannan abubuwan muhimmanci. Wayannan abubuwan yanzu ba abubuwan da ya kamata ba muhimmanci bane. Ya za a zo a ce waya ba national anthem muhimmanci, kuma ga abin da ya kamata ba muhimmanci, ba ba su muhimmanci ba, ba fuskanci
me ya kamata ba muhimmanci.
Abubuwan da ya kamata ba muhimmanci a Nigeria, kamar misali irin yanda yanayin da Nigeria ta shiga yanzu, talakoki sun wahala nan da can, to ba samu mafita ba. Yanda za a yi a samu matalaka hincin sama da mafita shine ya kamata yi ma mutane, ba wai a jiwana national team. National team zai kawo mana,
amma ana koyar da shi a makarantu har yanzu dai ko?
To ana koyar da shi yau ga, amma yanzu nan aka bai da wani muhimmanci ga talaka fa gaskiya, tsakani da Allah mu faɗa ma junan mu gaskiya bai da amfani. Sai du su can da suke cewa ai ta yin shi yana da amfani gare su, amma mu ga talaka tsakani da Allah bai da amfani. An
to masararo a da ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga a madadin jami'ar da ta bada umarnin shirin Julie Leather Treasure naku baban gidan Jibrin ke cewa huta lafiya sai wani mako.
Kan hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa himma da
kwa. A kai da baban gidan Jibril. To kafin mu ci gaba masu sauraro, ga wannan sako.
Ya Allah ya Allah na huka.
Domin iyali, shirin da ke nazarin batutuwa da suka shafi ci gaban iyali da nufin neman mafita, kama daga harkokin siyasa.
Su a nasu yanzu idan aka ba su wannan mukamin, suna rike da shi ba abin da suke duba illa sama. Mu kuma abin da muke dubawa balancing ƴaƴayenmu da suke tasowa. Ai ba ma mata ba, ai dan talaka ma ba, yanzu yanda suka yi karfi ba za su soye kokari ba.
Na farko duk abin da aka yi a kowane kasa, dokan kasa shine zai baka fifiko da karfin gwiwa.
Tarbiyyar ƴaƴa
addini tun farko yace ka zabawa ƴaƴanka uwa ta gari. Saboda me? A nan ne zaka samu tushen tarbiyyar ƴaƴanka ya taso.
Kai a matsayinka na babba, idan ka ga abin da zai lalace, in ka ja sai ka jace kai wannan tsohuwa ta cika samu na ido.
Zamantakewa tsakanin ma'aurata,
hakkin aure ai akan namiji yake. Na farko shine mai aurewa, na biyu shi Allah ya dora wa ciyarwa da shayarwa da tafasarwa da ilmintarwa da tarbiyyantarwa da bada gida da komai da komai. To amma a kasar Hausa a baibai ake tafiya da abu.
Da kare haƙƙoƙin mata da ƙananan yara,
ina so ne a bi min haƙƙin ƴaƴana da aka lalata su, mahaifinsu ya lalata su, a bi min haƙƙinsu. Kuma ina roƙon al'umma musulmi don Allah su taya ni da addu'a, Allah ya bayyana gaskiya, ya Allah ka bayyana gaskiya.
Kasance da shirin domin iyali kowace Alhamis karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe 5 agogon Ghana. Murya Amurka, duniya a tafin hannunku. To kafin mu karkare shirin yanzu ga labarai a takaice.
Hukumomi a kamar sun ce akalla mutum guda ya rasa ransa, sannan wasu dozin da dama sun jikkata, ciki har da kananan yara, bayan wata fashewa da ta auku a yankin renon Ingila da ke arewa maso yammacin kasar. Fashewar wacce ta auku a ranar Lahadi ta faru ne yayin da ake bikin ranar yara a yankin da ake kira Nkambe. Kamar dai ta shafa ma da hararan ƴan aware waɗanda suka salwantar da rayukan fararen hula da dama a ƴan makonnin da suka gabata. A shekarar 2016 rikicin na ƴan aware ya barke sanadiyar boran da ɓangaren ya yi kan yadda ake fifita yankin renon Faransa masu rinjaye a ƙasar. Isra'ila ta kai wasu hare-haren sama a kudancin yankin Rafa waɗanda suka halaka aƙalla mutum 67 a cewar ma'aikatan lafiya ta yankin Gaza, yankin da ke ɗauke da aƙalla fararen hula miliyan 1.4 waɗanda suka tsere wa yaƙin da ake yi. Mazauna yankin na Rafa sun ce sun ji tashin bama-bamai yayin da hare-haren na Isra'ila suka riƙa faɗawa kan gidaje da masallatai. Isra'ila dai ta ce hare-haren da ta kai sun kai kai wasu wurare ne a yankin na Rafa. Yayin wani samame da ta kai na kubutar da wasu Yahudawa biyu da Hamas ke garkuwa da su. A halin da ke ciki kuma wuta kotun ɗaukaka ƙara a Netherlands ta ba gwamnatin ƙasar umarni a yau Litinin kan ta dakatar da aika jirage na yakin sama ƙira F-35 zuwa Isra'ila. Matakin na zuwa ne bayan da wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka nuna damuwa kan hare-haren da Isra'ila ke kaiwa a yankin na Gaza. Ita dai Isra'ila ta musanta aikata laifukan yaƙi a yankin, inda ta kaddamar da hare-hare akan kungiyar Hamas bayan harin da ta kai a yankin ta a watan Oktoba wanda ya halaka mutum 1,200.
To da takaitattun labaran za mu yi sallama da ku a cikin shirinmu na rana a yau. sai kuma zuwa can anjima idan an tara da mu misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger da Kamaru, wanda ya daidai da karfe 5 agogon wato karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za a ji mu da shirinmu na dare. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya karanto mana labarai, sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Lazarus Gershon, da ma wacce ta sada mu da ku na Shuan. Ni Aisha Mu'azu nake ce muku sallama, amma kada a yi nisa domin shirin yau da gobe ina nan tafi. Assalamu alaikum.